الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaisuwa ta musulunci iyaye na mata muna farin cikin saki kasancewar mu a yau 7 ga watan Ramadan shekara ta 1440 daidai hijira annabi an alayhi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 11 ga watan 5 shekara ta 2019 a lissafin turawa darasi na biyu a cikin maudu'in da muke tattaunawa akai mai suna kishi jiya mun tattauna akan kishin dan adam yayi kishin kansa yayi kishin mutuncinsa kada ya bari mutuncinsa ya zube namiji yake ko mace yau za mu tattauna akan kishi na Allah kishin Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kansa Allah yana kishi za mu buga misalai akan kishin da Allah yake yi walillahi almathalul a'la da kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi yayi kishi shi kansa a gidansa akan iyalinsa da kishi a wajen ƴan adam mutane gaba daya yanda nasu ya tabbatar idan mun samu lokaci kuma zamu shiga bayani akan kishi dangane da mata wanda shine wato babban maudu'in kuma makasudin yin magana din Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana shari'a ya zaburar da musulmi akan su yi kishi shari'ar musulunci ta zaburar da dukkan ɗan musulmi ya zama mai kishin kansa mai kishin addininsa mai kishin al'ummarsa idan kishi ya kafu a zuciyar mutum to za ku ganshi tsayayye ne kuma baya bari mutuncinsa ya zuba duk wanda kuka ga yana wulakanta kansa ko tana wulakanta kanta to mutum bai da kishin kansa ne shine za ku ji ana cewa hawa ai wani bai da kishin kansa duba yana aikata kaza wance ba ta da kishin kanta duba tana aikata kaza an ce dukkan wata al'ummar da ba ta da kishi mazajen al'ummar da ba su da kishi to in Allah ya sa da za a samu matan su ma ba su da kishi ba su da kima كل امه وضعت الغيره في رجالها ووضعت الغيره في رجالها وضعت الصيانه في نسائها كل امه وضعت الغيره duk al'umman da aka raba ta da kishi a cikin mazajanta to insha Allah matan ma za ku gaba su da kishi yanzu idan miji yana da kishi a gidansa zai ga matarsa tana da kishi amma in ballagajin miji ne bai damu ba kowa ya shiga gidansa kowa yayi alaka da matarsa to za ku ga matar ita kanta ma bata da kishin ga misali guda daya wani mutum yana da matarsa kawai sai wata rana mai gadin gidansa ya kawo masa karanta mai gadin ya ce duk lokacin da ka tafi aiki lokaci akwai wani wanda fa yake zuwa gidan nan har ma a mota ma ake kawo shi ko ka san da shi sai shi mai gidan sai ya ce wallahi bai san wani yana zuwa gidansa ba, kuma matarsa bata nemi izinin sa ba. Kenan kun ga wannan matar bata da kishin kanta, bata da kishin aurenta, tana shigar da mazaje gidajen aurenta ko gidan aurenta ba da izinin mijinta ba. Da ya bincika sai ya samu ashe wai manajan bankinta ne wai yake zuwa mata, wai tana ajiye kuɗi a banki. Ai kun san dai al'ada dai in mutum yana da alaka da banki ai shi yake zuwa ko? To wannan shi manajan da kansa yake zuwa mata, ya zo ya same ta a gida su yi labari su yi lissafin kuɗi kaza kaza kaza. Mai gida ya je ya samu mata ya ce waye yake zuwa gidan nan? Sai ta ce a ba wani bane dai, manaja na ne. Manaja? Kuma manajan sai ya zo har gida Hajiya ya keɓance da ke da shi a falo? Yanzu a nan kun zargi matar ba ta da kishi ko? Sai ta buɗe baki sai ta ce yau kai ma ba kana zuwa da abokananka ba nan gidan? Kai ma sau nawa kake ɗebo abokananka ka zo da su mu zauna da ni da su da kai mu yi hira mu gama su tafi? Ni ma abin da kake yi ne shi ne na ga ni ma zan yi. Ƙarara ta kora mai jawabi. To wannan maganar da aka faɗa malamai suka ce duk lokacin da al'umma ta zama mazajinta ba su da kishi to matan ma za a raba su da kishi. Duka wannan duk muna yin bayanin nan ne don mu kare muku mutuncinku ya ku iyaye mata. Auren nan ba wasa ba ne, aure musulunci ne, aure addini ne, aure shari'a ne, aure yana da doka. Lokacin da aka zo aka taru aka yi salatin annabi a kanki, aka ba da sadaki a kanki, aka ce yau wance ta zama matar wani, to gaskiya akwai dokoki na shari'a a kanki wanda dole ki kiyaye su. Ko da dai kika ji a ranki cewa kina da wani yanci na musamman saboda ke mai neman yanci ce, saboda yanzu zamani ne ana cewa mata su nemi yancinsu, to zaki nemi yancinki ne abinda shari'a ta baki sai ki ɗauka. Shari'a ce mai baki yancin, ba wai ke ne zaki zaɓa abinda ke so ki ce kina da yanci ba. Wata mata ta kawo kukan mai gidanta yana neman mata, ta ce ba shi da kirki, mutum ne mai neman mata. Ta ce amma malam abinda yake damuna Allah ya jarrabe mu, muna da yara 'yan mata, duk 'ya'yanmu da muke haifa wajen guda nawa, yanzu haka ina da yara 'yan mata sun fi shida, dukkansu sun kai aure. To damuwa ta shi ne ubansu yana neman mata, ni ma kuma na tabbatar waɗannan yaran duk yanda na yi ƙoƙari sai an ji an neme su an yi lalata da su, saboda ubansu yana lalata 'ya'yan wasu. Dama haka yake, kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal, kamar yanda ka yi haka kai ma za a maka a gidanka. 'Ya'yan da ka je ka lalata ai 'ya'yan wasu ne ko? To kai ma kana haifan naka 'ya'yan sai an zo an lalata su. Duk wanda ya je zina da wata to sai an yi zina da 'yarsa ko a gindin katangar gidansa ne kuwa, ko yana raye ko yana mace. Ta ce malam kar ka tona yanda mutumin nan yake da tsanani akan 'ya'yansa. Shi fa mutumin banza ne, amma tsanani yake da shi akan 'ya'yansa, wato baya son su fita, saboda ya san tsiyar da yake yi, so baya so su fita. So in kuna son ku samu kariya a karan kanku da iyalinku da 'ya'yanku, to ku yi ƙoƙari ku kare dokar Allah a gidajenku. Yanzu har abin da maza suke yi, mutum ya zo ya zauna a gidansa ya ɗauki wayarsa saboda yana da waya, yana chatting da matan mutane a saurara, yana chatting da matan mutane ko da 'ya'yan mutane. Wata musiba yau da take damun mutum da aurensa, yana ƙulla alaƙa da matan wasu kuma a gaban matarsa bai damu ba, hankalinsa a kwance, in matar ta yi magana ya zazzage ta, watakila in dan ashar ne ma ya dura mata ashar, ya ce in za ki zauna, idan ba za ki zauna ba ki kama gabanki, dole ta yi haƙuri da shi. In sha Allah shimfiɗa kake wa ‘ya’yanka mata, sai an yi wa ‘yarka, in ka aurar da ‘yarka ta yi aure, sai Allah ya jarrabe ta da mijin da zai zo ya mata wannan abu. Haka ke ma duk tsiyar da kike yi ke ma, ai kuma ɗin ba baya ba ne kuma tan. Akwai waɗanda suna danne-dannen waya, suna alaƙa da wasu mazaji, su shiga can su fita can, duk abin da kuka yi kuma za ku girbe shi kafin ku bar duniya. Duk wance ta shuka wa mijinta baƙin ciki da ɓacin rai akan harkar dokar aure, to kafin ta mutu sai Allah ya jarrabe ta, ita ma ta ga wannan baƙin cikin da damuwa, Allah ya shirye da mu gaba ɗaya. Kishi al-ghayratu khuluqun hamid, ɗabi'a ce mai kyau, hali ne abin so, sifa ne mai girma. Khullatun jamilatun sifatun jalilatun, sifar bayin Allah ne salihai. Kishi sifar bayin Allah ne salihai da rundunonin Allah waɗanda suke rabautattu. Simatu ibadillahi salihin wa junduhul muflihin, da ita ne ake samun kariya daga fadawa cikin alfasha. Duk muna maganar kishin nan ne don kar mutum ya fada cikin alfasha, kada ya fada cikin saban Allah. Mace mai kishi bata tabarzuj, bata sufur, bata ikhtilatil muharram. Tabarzuj da sufur, a bayyana ado, a ƙi saka hijabi, a rinƙa fita ba a kan ƙa'ida ba, da cakuɗa da maza wanda bai halatta ba. Duk matar kirki mai kishi, in dai tana kishin mutuncinta, tana kishin addininta, tana kishin aurenta, ko tana kishin kasancewanta ‘ya mace, to ba za ki ga tana fita tana bayyana tsiraici ba, irin yadda yau mata suke yi daga darasu, matan jami'a ne ko matan kwaleji ne ko matan gari ne ko ‘yan mata ne. Ni ma yanzu na zama budurwa, na isa in an yi magana uwarta ta mata magana ko dangi sun yi magana, eh da lokaci na bai yi ba, yanzu lokaci na yayi, ni ma zan ci duniya ta. Ki ci duniyar wasu, ai suna can suna cin kabari, ki ci duniya. Akwai matan da magana suke wai ai lokaci ne, yanzu in nayi aure zan yi ne, ai lokaci ne, da nake yarinya karama irin waɗancan ƙananan yaran ina yi ne, yanzu ai ta zama ‘yan mata, bari ta yi abin da ta ga dama. Shi yasa na sha faɗa a karatu ina maimaitawa, ga mata nan suna nan zube, Allah ya yi yawa da su, amma wallahi duk mutumin kirki, duk inda mutumin kirki yake yana wahalar ya samu matar kirki da zai aura. Akwai mata ko shakka babu suna nan a kowane gari, in kin je suna nan masu tarin yawa, amma duk wanda yake na ƙwarai ne, na kirki ne, in yana neman matar kirki, bincike ake yi na fitar hankali. Ka ta bincikawa sai ga wancan akwai matsala, wancan akwai matsala, mance ba na kirkin ba, suna nan su ma a ɓoye, amma dai wallahi ba su da yawa. Kishi ɗin nan wani abu ne da yake hana mutum ya shiga aikata haram. Kishi wani abu ne da yake sa mutum ya samu sharaf, ɗaukaka. Kishi wani abu ne da yake sa mutum ya samu afaf, kamewa. Min kulli muharramin wa ghadirin, ya kame daga dukkan abu na haram da dukkan wani abu na yaudara. Ga namiji, cikakken ɗa namiji shi ne mai kishin matarsa. Jiya muka karanta da ku a hadisi, Sa'ad ibn Mu'az yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wanda na zo gida na tarar da shi da matata sai na sare masa wuya. Maganan ma yayi haƙuri saboda zafin kishinsa. Shi yasa malamai suke cewa kishin namiji ya fi na mace.
yanzu mace tana iya hakuri mijinta yana neman mata ta ci gaba da zama da shi tana ta masa addu'a amma ina ga ya muku wallahi namiji ko dan iska ne shi in ba sa'a akai ba wallahi in ya gane matarsa tana alaka da maza wallahi sai ya rubu da ita shi yasa kishin maza yafi na mata duk zafin kishin Sa'ad bin Mu'az manzo Allah yace ana aghyaru minhu ni na fi shi zafin kishi wallahu aghyaru minni Allah ni kuma yafi ni kishi wa min ajli ghayratihi harrama al-fawahish saboda kishin Allah ya haramta aikata al-fasha da ka namiji na kwarai mijinki in kina so ya zama na kwarai ya zama mai kishinki kuna gani kuna zuwa aikin umra da aikin haji ku ga balarabe zai zo yana dawafi da matarsa yana bayanta tana gabansa yana bayanta ya sa hannu haka dama da hagu yana karewa wallahi haka zai gama zagaye bakwai din nan yana lura da dama da hagu da yaga zaka matsi ta duba cinkoson dawafi fa wallahi da kazo zaka taba mai mata sai ce haram 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 mana haram karka taba mai mata haram mu ko yanzu shargal lake in kin je aikin umran ma da aikin haji mai gidan ma neman sa zaki kirasa zai zubar da ke ce ke in kin gama zagayawa ma hadu a can wajen wancan wutan kin ga wancan fitilan a can zamu hadu ki je ki gama zagayenki ki san yanda zaki mutum yana da dama da zai raka matarsa ta je Kaduna ta je Maiduguri ta je Zaria ta je Lagos ta je waye wallahi sai je dora ta a mota kurin ya tafiyar sa yana fa da dama na yadda yana da uzuri ba za a ce dole ba kai unguwa ma mutum zai iya kai matarsa wallahi zai kai ta sai ce je dora ta a mashin kuma yana da abin hawa ba kishi kaga matar aure nake tana bayan dan acaba ya lodo ta kamar yadda ake lodo buhun dawa ba kishi bata damu ba in an shiga gargada ta rike dan acaban har yanzu a cikin garurukan mu ba a daina wannan ba idan irin mashinan nan ne keke napep ko adidas saboda ake cewa a wasu garurukan ana kokarin a ware na mata daban na maza daban amma wallahi wasu matan in sun shiga so suke ma a shigo da namiji zai zauna tare da su saboda ba su da kishi ai mace idan ba ta da kishi ai ba ta da dadin sha'ani ai bata damu ba bata jin aranta cewa ita mace ce ana bada labari a hadisi mata ƴaƴan sahabbai a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yarinya budurwa a gida wallahi ba a ma ganewa akwai yarinya budurwa a gida saboda kullun a boye take a cikin gidansu ma bata iya fitowa fili mu ko yanzu zuwa za ta yi taje ta yi wanka daga ita sai tawul ta fito tsakiyar gida ko dan zani yayyanta suna kallanta kannanta suna kallanta baki suna kallanta bata damu ba Allah ya gyara mana halinmu muna ga ya muku ne dan ku gyara mu ma din mu yi kokari mu gyara dan ku samu tsarkin rayuwa Allah ya ji kan Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama ya faɗa cewa duk lokacin da aka rasa kishi a zuciyar dan adam to gaba ɗaya soyayya ma babu ita in kina so ki samu soyayya mai kyau tsakaninki da mai gidanki wallahi sai ya zama mai kishi sai kin zama mai kishi daga nan za ku gane abinda matanku suke mazajenku suke muku na tambayoyi ta sa ido akan ku ba kiyayya bace soyayya ne da zarar mijinki ya ga wayarki yaya in ya dauka yana dubawa to soyayya ce ta sa yake dubawa karki fada da shi ba kiyayya bane ba ke ma ki bashi dama tunda baki da matsala meye na damuwa amma wata in mijinta yazo zai dauki wayarta ko kawa suke a guje bara ta bari ya dau wayar ba in akwai gaskiya in Allah kika sa a gaba me yasa zaki kiya dauka saboda tana alaka da wasu maza ana turo mata text messages ita ma tana turawa kuma ba ta so ya gani yaudararsa take yi ha'inta sa take yi gabar magana ta biyu shine kishi din nan yana daga cikin sifofin Allah tabaaraka wa ta'ala na san za ku imamakin wannan magana manzo Allah ya gaya mana tun jiya mun fada a hadisi ya ce wallahu aghyaru minni Allah ya fi ni kishi Allah ya fi ni kishi yana daga cikin kishin Allah ku ji da kyau yana daga cikin kishin Allah. Allah yana kishin baya so ya ga an yi zina da mace, bawan sa yayi zina, an yazni abdahu aw tazni amatahu. Kishi Allah yake yi ya ga an yi zina da mace, mace ta yi zina da namiji, ko ta yi zina ko namiji ya yi zina. Manzo Allah ya ce a hadisi, ya ku bayin Allah, law ta'lamuna ma a'lamu la bakaytum kaseeran wala dhahiktum qalilan. Wallahi da kun san abin da na sani akan Allah, da kun san abin da na sani dangane da janibin Ubangiji, wallahi da da kun yi dariya kadan a duniya, dariyar ku kadan ne za ta zama, amma ku kanku shi zai fi yawa. Hadisin Imam al-Bukhari. A wata riwayar ta Imam al-Bukhari, manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin aghyaru min Allah, babu wani mutum da yafi Allah kishi. Min ajli dhalika harraman fawahish, saboda kishin Allah ya haramta aikata dukkan laifi, dukkan zunubi, shine albasha. Allah kishi yake yaga ana saba masa. Dan haka kenan, idan kina saba wa Allah ko kana saba wa Allah, to ka shiga gonar Allah, Allah baya so yaga kana aikata wannan. Inna Allah ta'ala yaghar wa ghayratu Allah an ya'ti al-mu'min ma harrama Allah alayhi. Hadithin Bukhari, annabin rahama sallallahu alayhi wa sallam yana cewa, ya ku bayin Allah, Allah fa yana kishi, kishin Allah ya ga baiwa ko bawa yana aikata abin da ya haramta mashi, baya so ya ga an aikata haram ko mun karancin haram, ayi hakuri a bashi, saboda kada a fusata Allah. Ga hadisin Sa'ad ibn Mu'az da muka karanta ji, annabi ya bamu labari riwayar Imam al-Bukhari. Annabi yace, in ɗayan ku ya ga wani namiji a gidansa bai san shi ba, ya bashi hanzari, yayi masa shaida guda hudu kafin ya dau mataki. Sa'ad ibn Mu'az yace, yanzu in ga mutum a gidana da matata, sai na jira har sai na mun shaida hudu. Yace wallahi sare masa wuya zan yi, in yaso Allah yayi abin da zai yi dani. To mu kan yau Allah ya fe mana, inji bafulata ne yace emboni, mun shiga uku. Mu kan yau mazan ne ma suke ɗebo mazan, mijin naki ne ma zai ɗebo miki wani ƙato ya ajiye miki shi, abokinsa sai zo ya zauna miki a falansa, ku ta hira. Yace gaskiya wance mai gidanki ya iya kiwo, mana ya ƙare miki gani, ya ga kin ƙoshi kin ci abinci. Wai ya ce, wai mai gidanki ya iya kiwo, saboda ɗan gargajiya ne, bai da addini, an halarta masa kallon matan mutane, har wasa ake tsakanin abokin miji da mata saboda rashin kishi. Ka ga mace ta buga abokin mijinta tana hira da shi kamar mijinta, babu ta'adi da barnar da ba a yi, du muna gani, kuma kuma shaidu ne kun san ana yi. Yanzu kai zaka ji dadi ka aurar da yarka, wani yazo yana yin alaka da ita, ya zaka zo kana alaka da yar wani? Ba kishi. Almu'minu yaghar wallahu ashaddu ghayra. Manzo Allah ya faɗa a hadisin Imam Muslim, duk mu'mini ne kwarai yana kishi, amma fa Allah ya fi tsananin kishi. Ana ta maimaita muku, Allah ya fi ku kishi. Allah yana kishi akan waliyansa, bayinsa. Dan ya faɗa a hadisin riwayar Imam Muslim, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Duk wanda ya gaba da masoyina inji Allah, duk wanda ya gaba da waliyina inji Allah, to ina shaida masa, ina sanar da shi ya shirya za mu yi yaƙi da shi. In kika yi gaba da ƴar uwarki musulma, to daidai yake kina gaya wa Allah kin shirya za ku yi fada da Allah. Duk wanda ya gaba da ɗan uwansa musulmi, to ya fada ƙarara, ya shirya fada da Allah. Allah baya so a rinka gaba. Bana mata magana yau shekara uku, an yi a sulhun tamu, ina ruwana da ita, banzan bazara ita wa, gidanta daban, gidana daban, ban hada miji da ita ba. Allah kiyaye ni in hada miji da wata. Tana alfahari, tana fada da ƴar uwarta. Akwai kishiyoyin da gaba ɗaya ko magana ba sa yi. Ni na san kishiyoyin da billahi alazim ko makaranta za su je ko unguwa za su je akwai fa mota a gida su bi fa ko su uku saboda bala'in gaba da kiyayya wallahi sai dai direba ya dauki wannan ya kaita ko da hanya ya hada su ya dawo ya sake daukan wannan ita kowa ba za ta hadu da yar uwarta a mota dai ba kuma abinda za ku yi mamaki ko mijin bai isa hada su ba saboda shi ma gashi nan ne ya isa unguwa zai dauke su zai kai su ko asibiti ko gaisuwar mutuwa ko gidan biki wallahi tallahi ba sa haduwa mata suna sha'anin su a kasan nan mata suna yanka tsiya na rashin kirki a kasan nan dole sai dai ya zama direban dole ya dauki wannan ya kaita unguwar gabar ya dawo ya dauki wannan ya kaita makotan gidan haka kuma in sun dodawa haka zai ta zirga-zirga wai an yi magana wai ba sa magana akwai wanda mai gidan da kansa ma yace wallahi ba sa magana sun fi shekara nawa ba sa kula juna yoni ina ruwa na da su ni dai zan zo in tarar da abinci na lafiya kalau ai ba damuwa ai la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakeel na ga muku a karatun mu na bara nace muku akwai mai gidan da aka ce in yazo ya tarar da matansa suna da kuwa doke doke sai ya nade babbar rigar sai ce ya to yau ma ana ta yin abun ne to Allah ya kiyaye dai in kun gama wance dudu in kun gama ki kawo min abinci na in sun gama da kuwa raba su wallahi baya raba su su ko da yake ba masu fasali bane sun yadda su ta zabguwa su ta da kuwa ba ruwan sa akwai mazan da suna kokarin hada mata ya aura amma bai da control sai gadarar aure amma bai da karfi a gidansa namiji mai rauni kenan ya auro wancan ya aje masifafiya mai yaji yaje ya dauko wancan ya dauko mai attarugu ya hada waccan citta waccan attarugu wannan yaji da yar barkwano da yar attarugu da yar yaji citta duk ya hada a gida wuta sai buguwa kurin akwai matar da zaki ganta a gidan mijinta haka kurin tana lalacewa tana bushewa tana ramewa tsabar bala'in masifar kishiya ne yake damunta in ta ci abincin ma baya iya zama a jikinta saboda kishiya ta hana ta tsagat akwai wanda take cewa wallahi malam ko tsakar gida ba ta bari na fito in ka ga na fito ba ta nan ta shiga ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku gyara ya ku iyaye na mata ku daina fada da junanku ku daina gaba da junanku ku daina kin magana da junanku idan ku kuna ganin ba hada kuke ba miji ya hada ku ai idan kuna ga ba hada kuke ba yaya sun hada ku ai yayan ku kam ai dole sun zama uban su daya ai ya za ku yi akwai uban da akwai matar da take cewa yayanta ko na mutu ko na mutu na bar ku kar ku taimaki wance kishiyata ko Allah ya muku rufin asiri kun samu wadata kar ku yadda ku taimaka mata wasiya ta mutu ta bari yayan nata suka bugo mun waya suke tambaya na malam ga abin da mahaifiyar mu tace saboda tsabar fada da kiyayya da take da abokiyar zaman ta matan baban mu tace ko ta mutu kar mu yadda mu taimaka ta hana yanzu malam zamu taimaka mata ko ku nace ku je ku ta taimaka mata ku rabu da ita ku rabu da magana maman naku dan wannan saban Allah ta umarce ku da shi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yin da'a ga wani abun halitta kowaye shi wajen sabawa Allah ku gyara Allah yana da kishi hatta akan littafinsa hatta akan al-Qur'ani Allah yana kishin Qur'ani akwai hadisi riwayar Imam Abu Dawud hadisi ne sahihi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin manzo Allah yana faɗa idan kiyama ta zo ƙarshe ya durusul islamu hatta la yaduruna ma siyamun wala sala wala nusuk wala sadaqa a ƙarshen duniya musulunci zai zo ya rushe a rugurguza musulunci har a wayi gari mutane su wayi gari ba su san ma meye sallah ba sallan nan da kike gani wani zai zo ya ce meye sallah saboda duk mutanen kirkin sun mutu sun tafi karshen duniya me azumi magana wai a zo wata ramadana a ce kowa yana azumi musulmi sai dai a samu kadan na'am Allah ya alƙawari musulunci gaba ɗayan sa bai rushe duka gaba ɗaya ba amma za a samu da yawa mutane azumi ba basu san me azumi ba saboda tsabar sako yayi rinjaye kuma halin da muke tunkara yanzu wallahi a wannan zamani yana ba mu tsoro kuma yana nuna mana irin wannan magana da annabi ya faɗa tunda yanzu an samu mutanen da suna kallo a gari suna zaune wallahi ba sa zuwa sallar juma'a musulmi ne wallahi an samu wanda ba sa yin azumi yanzu haka in za a je kasuwa za a tarar da wasu ba sa yin azumi a gidajen sai da abinci na kasuwanni a birane abincinsu suke hotel abincinsu suke dafawa lafiya kalau kuma zuwa ake ana saya ana ci a fili dan musulmi baya azumi wai sai mai magana wace gwamnati ta isa ta hana shi annabi yace za a zo wannan lokacin har sadaka ma ta kuye mutane ba san ma me sadaka ba an daina yin sadaka idan wannan yanayi ya kasance alqur'ani yana ina dare daya za a zo a tarar da alqur'ani Allah ya dauke shi a bude takaddun alqur'anin ba za a ga rubutun ba Allah ya debe wannan ayoyin wannan qur'ani yanzu kuke karantawa hadisi ya tabbata za a zo lokacin da Allah zai dauke su gaba daya ya tafi da kayansa tunda an ki aiki da shi mutum ya haddace shi zai wayi gari sai ga ba komai a cikin kwakwalwarsa Allah kada ka kai mu wannan lokaci kin san me yasa Allah yayi wa Qur'ani haka saboda yana kishin Qur'ani yana so ayi aiki da shi ba ayi aiki da shi ba ya dauke kayan shi walillahi almasalul a'la kamar ke ne mai gidanki ya kawo miki wani abu ki amfani da shi a gida ya ga ba ki yi sai ya dauke kayan sa hadisin imamu abu dauda kuma hadisi ne sahihi shaykhul islam ibnu jaymiya yake cewa ittisafu allah tabaaraka wa ta'ala bi hadhihi as-sifa ko ittasafa allah tabaaraka wa ta'ala bi hadhihi as-sifa allah ya sifantu yana da kishi ne saboda shi mai girma ne kuma dan a nuna mana cewa wato wannan kishi din sifatu kamal ne a wajen Allah sifa ce ta cika sifar Allah ne mai kishi haka ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa abu na biyu yanzu zamu tattauna akan kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daman na gaya muku manzon Allah yana da kishi ko tayyib Nana Aisha take cewa na ga muku hadisin jiya da kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa indi rajulun ko da kala alayya zai zama manzala ya shigo waje na sai ya tarar da wani namiji qa'idun yana zaune fashtadda zalika alaihi wa ra'aitul ghadaba fi wajhihi abun ya tsananta ga annabi yana shigowa gidana ya ga wani namiji kawai sai naga fuskar annabi ya canja ransa ya baci na'am haka ake son namiji mai kishi in yazo gidansa yaga abin da bai kamata ba sai aga ya bata rai dan akwai gyaran da ake yi da nuna wa a fuska mace kawai in ta ga mijinta fuskar sa ya canja in ita mai hankali ne ta san tayi laifi sai ta nemi sulhu amma budarriyar mata shargalle mara fasari mara hankali mijin zai zo yana to kaje kai ta yi nima wallahi tallahi in baka kula ni ma nima ba zan kula ka ba daga nan mu shekara kaza dan haka sai su ta zubawa ba dai gaba bane nima zaka nuna gaba har ma zaka zo ba zaka kula ni kar Allah ya saka kula ni chafane ma in ta zo karban kudin chafane sai ta tura masa yara akwai wanda takarda take rubutawa kai sai ta jefa masa a gadansa a bada kudin daddawa a bada kudin omo ashe baki isa ba in kin ga dama ki fushi man ki ce ba zan karbi kudin cafanan ba in kin isa ko kula shi ba za ta yi ba miji ya kawo karan matar sa yace mallan gata nan yau watan ta biyu bata gaishe ni ba yau wata biyu ko kula ni bata yi ko abu yara za su yi in dai na sa baki ina magana to ba za ta yi magana ba kai mata kuna sha'anin ku wallahi a gidan auren nan nace yanzu daman mace za ta iya zama haka a gidanta ta ɗebi wannan satuttuka bata kula mijinta ba ba ita ba shi abinci fa idan ta dauko sai dai ta zo ta dangwara masa ta ajiye ta tafiya wani ma ya ta gaishe ni tace to wani gaishe ka zanyi mu da kwana a gida ɗaya da kai ba ga kanan na ganka ba sai yanzu an tambaye ka ince ina kwana to ai ni na san inda ka kwana tace ba wani gaisuwa tsakani na da kai ba ta gaishe shi ta yi girman kai ta isa ta nuna gani take bai isa ta gaishe shi ba dan haka za su tashi ƴaƴansu ma ba sa gaishe su Nana Aisha tace na garin Annabi ya baci. Fa qultu ya Rasulullah, akhi min ar-radha'a. Ya manzon Allah, kai hakuri. Wannan mutumin da ka gani a gidana dan uwana ne tare muka sha nono da shi. Larabawa suna da dabiyar idan suna haifa yaya ba su suke shayar da su ba. Yanzu kamar ke in kin haifa da yanda kike son dan kike son jaririnki, mayun yaya kenan. Allah sa albarka. Su daukan dan suke jariri su kai shi kauye wata mata ta shayar da shi. Akwai matan da su kuma sana'ar su kenan shayar da yaya tana cin abin da zai tsara mata mama da yawa sana'a suke kudi suke samu sai a tara mata yaya biyu uku tana shayar da su kai har cikin gari suke shiga suna neman ina ne gidan da aka yi jego ina ne gidan da aka yi sabuwar haihuwa a ba su dako a ba su diya su kai su je su shayar da su akwai amana a da yanzu ku kya dauki jaririnki ki ba wata za ta shayar da shi ta tafi wani gari a'a zai yi wahala wani dan wallahi ba a zuwa ma a je a gan shi bayan shekara biyu an yaye shi sai uwarsa da ubansa su je su ba da abin arziki su karbo dan su wani ma ya kan fi haka sunana Aisha daukan ta akai aka kai ta ba mamarta ta shayar da ita ba tana haifarta ta bayar da ita shi ma kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mahaifiyarsa ta shayar da shi ba Halimatu Sa'diya ne ta shayar da shi da haka aka kai Nana Aisha da aka kai ta gidan shayarwan sai aka hada ta da wani yaro ha dan wata matar sai suka rinka shan nono tare kamar yan biyu ta sha nono ya sha to a ka'ida ta shari'ar musulunci duk dan da kuka hada nono kuka sha koda ba na mahaifiyarku ba indai kun sha nono tare to ya zama kamar uwarku dai ubanku dai babu aure a tsakaninku yanzu idan mahaifiyarki tana so ta hana wani ya aure ki kullum sai ta bashi nono ya sha duk dan da ya sha nonon mahaifiyarki kinan ya sha nono kin sha nono to ba aure tsakaninku dan haka wannan bawan Allah tare suka sha nono da Nana Aisha sun tashi tare to tunda ba aure tsakaninsu babu haramci tsakaninsu haramun ne su aure da haka sai yazo gidan Annabi ya kawo mata ziyara dan shi a ransa baya jin zai iya auranta ko ya sha'awarta shi na Annabi yazo ya tarar da shi a gidansa ba a sanar da shi ba sai ransa ya baci sai yake ce mata yana ja mata kunne ita Aisha unzurna ikhwanakunna min ar-radha'a ya Aisha ku rinka bincikawa ku gane fa bincike na gaskiya waye ne dan uwanku na shayarwa kar ba a je a kawo wani an manta a kawo min shi gida a ce dan uwa ne a wajen shayarwa fa fa innamar radha'atu min al-maja'a shayarwa din nan da take aiki shine shayarwa da aka sha don yunwa ma'ana dan da aka shayar da shi ya shaye koshi shine haramcin yake tabbata ba wai kawai dan da wata ile ya sanya baki ya dan tsotsi nonon mata shikenan ya zama haram ba a nan gurin nake so na ja hankalin iyayena mata kamar haka na farko ku gane cewa shayar da yara nono yana da hukunci a shari'a akwai matan da suke da ɗabi'ar idan sun ga yaro yana kuka su ma suna shayarwa kurin sai su ɗauki yaron su rinka ba shi nono ana yi ko ba yi tana shayarwa da dan jaririnta watakila gidan biki aka je watakila uwar yaron ta shiga ban daki wata kila kaza kudin sai ta dauki yaron mutane ba tare da izini ba komai ta dauki ta bashi nono sha idan yaron nan ya sha nono ne ya sha har ya koshi fa to kin gina wani hukunci ne a gidan gaba ɗaya ƴaƴanki haramun ne ai aure tsakanin su ba za ku aure shi ba zai aure ku ba kuma ya zama danki irin wanda suke zuwa kudin aje a ba da dan ana shayar da shi in kuma da manufa kuka yi to ku rubuta ku aje abin da ya faru shine wata mata ta shayar da wata yarinya ta shayar da wani yaro ba a sani ba bayan lokaci mai tsawo kawai sai suka zo suka yi aure tsohuwar da ta shayar da su ita tsohuwar da ta shayar da su nono a zamanin annabi yaya aka yi ya aka yi ta shiga zagaye sai ta shiga gidan sai ta ga yaron da ta shayar da shi ne kuma ya auri yarinyar da ta shayar da ita sai ta ce kai na ba shayar da ku kuna yara mijin ya ce yanzu ni din nan mun sha nono da wannan matattawa ta ce kwarai kuwa ta ce ba aure tsakaninku malam yarinya tana murna ta yi aure ango yana murna da yar amaryarsa tsohuwa ta zo ta musu cikas kayya kayya sai zance kai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam miji yazo yace ya rasulullahi kaji wata tsohuwa kawai ta zo gidanmu ta ce wai ta shayar da mu yanzu ba aure da tsakanin mu sai annabi yace kaifa wa kad za'amat yaya zan yi tunda ta riga ta ce ta shayar da ku ba aure tsakanin ku yanzu ya rasulullahi rabuwa zan yi da amaryar nan ta yar amarya tana ta san mijinta aka ce dole a raba tsakanin su kin san me dalili saboda sun sha nono tare wannan shine dalilin da yasa ba yanda za a yi ka aure kanwarka kuma ba zai yi ki auriyarki ba kana kallon yarka ai wannan kanwarka ba za ka aure ta ba kana kallon yarka ba za ka aure ta ba so da Allah iyaye mata ayi kokari a kiyaye kada a rinka zuwa ana fadawa cikin waɗannan kurakurai a zo daga baya wataƙila yar makociyarki ne kin dauki nono kin bata an girma danki yazo yana neman ta zai aure ta su zo su tafka aure akan kuskure ku yi kokari ku tsare ba ce akai ku hana yara mama ba amma in dai za a ba wa yaro nono to lalle a tabbatar an bashi akan ka'ida kuma an san me yake kaiwa da komowa kuma an rubuta kun fahimce ni wannan abin da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yana nuna ashe miji yana da yanci in ya ga wani abin da bai gane ba a gidansa yayi magana ko wani yazo ya tarar da wani mutum a gidansa a kwance akan three seater kaya guda zogi yana zuwa falon sai ya ga takalma yace to sai ya ga mutum katu guda bai san da shi ba ya tambayi matarsa wannan fa sai ta ce ai tare muka yi primary school da shi ai makocinmu ne mun yi zaman mutunci da shi shine ya kawo mun ziyara ya zo ta dafa masa indomie ya ci ya koshi ta ba shi ruwan shayi ya sha har bacci ya dauke shi akan kujera kai ba haushi kenan mai ban haushi Allah ya sauke ba kishi daman abokinki na primary yana zuwa gidanki har ya kawo miki ziyara ki je ki dafe masa indomie din mai gidanki Allah ya sauke Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito hadisi ina so ku ji wannan hadisin ku ga kishin annabi Abdullahi ibn ya ruwaito akwai wani mutum da ake ce da shi Fadlu ibn Abbas Allah ya yarda da shi wata rana annabi ya goyi Fadlu dan Abbas a bayansa akan dabba annabi ya goyi Fadlu ibn Abbas kun rike sunan ko Fadlu bin Abbas yaro ne matashi manzo Allah ya goye shi akan dabba a bayansa ko jaki ko doki sai ga wata mata ja'at imra'atun min khas'ama tastaftihi wata mata daga kabilar khas'am ta zo tana yi wa annabi fatawa kai Fadlu dan Abbas kawai sai ka dan karkata kana kallon matar yarinya ce yana fa bayan annabi sai annabi ya gane yana leka ta yana duba ta yaro ya ga yarinya kenan saurayi ya ga budurwa wuta da auduga an hadu tana lekawa shi ma yana leka ta amma hadisin da ya nuna shine yake binta da kallo فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه ان يكلت ايتا ما سي تكالو شي تو za a kulla wani abun kenan daman daga kallo abubuwa suke farawa kap sai annabi ya hango su sai yaga ana ta wani abu ke mata kin zo fatawa kin juya kina kallon yaro a bayan annabi kai ma yaro annabi ya goyo ka ka juya kana ta kallon matar da ta zo fatawa da manzo Allah ya ga haka sai ya sa hannunsa ya juyar da fuskar Fadlu dan Abbas ya nuna masa karka kalle ta dan a nuna masa cewa abin da yake yi din ba daidai bane وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر ya rinka juyar da fuskar sa ta ɗaya bangaren in mata anan dama take sai annabi ya sa hannunsa ya juya shi ya kalli bangaren hagu dan me dan ya nuna masa kada yayi haka baya so a kalli mace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da kishi akan iyalinsa kamar yadda na ga muku kuma yana da kishi akan wasu matan ma waɗanda ba nasa ba to ina wanda suke zama su kafa wurin zama kawai din su zauna suna kallon matan mutane suna wucewa za su je asibiti ko za su je unguwa yanzu idan an hana a zuba ido a kalli mace kallo na sha'awa to ina ga wanda kuma za su je ma goyonta suke a mashin wanda za ta je ta hau bayan mashin ko ya goye ta har goyon biyu ake yi ni akwai inda na ga ma goyon uku ma yanda kika san damin gero haka ya zubo guda uku a bayansa dan a caba bakin shi wata ta dauko abincin sayarwa fa ta rike abincin hannunta a sama haka aka goye ta a mashin sannan kuma aka dada goyo wata yar kota ita ma tana dauke da mangwaro wata kuma an dora ta a tanki ta yi zaman gefe matan ba haushe ba fulatani kenan Allah Allah hoinu Allah kiyaye Allah warkar ba kishi yau a makarantun mu a jami'o'i da dalibai suke zuwa karatu saboda rashin kishi hatta kai ga mata musafaha suke yi da maza kawai mace in sun zo sai su gaisa da namiji su tafa wai wannan wayewa ne a yanzu a makarantu haka ake yi sai wanda Allah ya kubutar saboda ba kishi akwai yaron da bakin sa yake gaya mun an je hutu an dawo irin an zo makaranta din nan kafin a shiga lecture sai wata yarinya ce ta ganshi wane oyoyo an dawo hutu ta taho da gudu za ta rungume shi yace kaga wannan mahaukaciyar yanzu fa kama ne za ta yi a gaban mutane tana tahowa da gudu sai ya luye sai ya kwanta gefe sai zubar da ita a gefe ba hankali ba kishi da kama shi za ta yi wai irin an tafi hutu an dawo yanzu za ta rungume shi wata mata wani mutum ya je ya ba ta sadakar kuɗi tana gasa masara ya sai masaran naira 100 ya riga 5000 ya ba ta ya ce gashi ki ƙara jari saboda tsabin murna sai ta tashi sai ta rungume shi ta kama shi tana murna ya ba ta 5000 saboda ba ta taɓa rike 5000 ba watakila wata kuma da yake mai tarbiya ne da aka bata kudin sai ta tsuguna sai ta fashe da kuka tana nagode nagode ita bata taba shi ba ita wacce da yake bata da tarbiya a gidansu ba koya mata tarbiya ba sai ta kama shi ta rungume ta rike shi kishi shine mutuntakan mace wallahi duk matar da ta je ta mika hannu ta taba mijin da ba nata ba namijin da ba nata ba wallahi sai Allah ya tambaye ta ku yi da yawa ko kaɗan. Nana Aisha take cewa